sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin mu yau za a fara da jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa salamu muryar amurka dan Allah ina so ku bani tarihin hausawan kasar sudan shin akwai wani bambanci ne tsakanin hausawan sudan da na najeriya mai tambaya idan an tuna shine baban gida IBB giyawa karamar hukumar goronyo jihar sokoton najeriya kuma su sauraro sun saki makamantan tambayar nan mai cewa kune ki janyo faduwar darajar naira a najeriya shin kune yasa darajar naira ke wuyar farfadowa idan ta fadi shin laifin gwamnati ne ko na yan kasuwa to wanda ya fara tambayar idan an tuna shine garban hali kamba jihar kebbi najeriya sai kuma su da suka ƙara tambayoyi makamantan wannan a kwanan nan da naira ta fara farfadowa to bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan tarihin hausawan sudan da kuma alaƙar su da na najeriya idan ana tare da mu ga ansar da wakilin mu ashiyar adamawa da taraba a najeriya muhammad salisu lado ya samo daga dr ibrahim musa na kwalejin horas da malamai ta tarayya FCE da Kiola Adamawa Najeriya wanda ya ce
to tarihi na Hausawa Sudan kamar yadda na faɗa a farin shirin nan ya dade so Hausawa sun dade a Sudan kusan duk wani fanni na rayuwa a yau a Sudan zaka sami Hausawa a ciki duk da dai suna samun ana nuna musu bambanci ta wurare da yawa amma mu duka ta wajen wurare kamar aiki na ƙarfi sai aikin soja da noma musamman aikin gona da shoransu to Hausawa fa akan same su suna da yawa kan tashin hankali da aka samu kwanan nan da kuma 2008 misali lokacin shugaba Hassan Umar Hassan Al-Bashir a lokacin da ya nuna cewa Hausawa ba ƴan ƙasar Sudan bane wannan abu kuma ya tada hankalin mutane sosai aka samu tashin hankali wanda har mutane sun kai kusan kimanin 7 da kuma suka mutu mutane fiye da 100 suka jikkata da shoransu daga baya shi shugaban ƙasar ya nuna cewa lalle wannan magana da aka a nuna cewa shi ya faɗa akan cewa Hausawa ba ƴan Sudan ba shi bai faɗa ba to around July haka din nan mutane da yawa suka mutu da sauran su gudun rikici ne da ya faru tsakanin Hausawa da wasu mutane na can Sudan din wanda abin da ya kawo wannan ko shine har yanzu dai maganan sarauta ne inda Hausawa suke kokari su samu nasu a ce sarki wanda zai gudanar da harkokin su nasu na Hausawa suna da dogon tarihi kamar yadda nace a kasar Sudan a yau misali harka gudun kasuwanci abinci al'ada da shoransu akwai abinci kala-kala wanda ainihin abincin na Hausawa ne wanda yau a kasar Sudan kusan kowa na ci misali akwai wani irin nama wanda ake yi ko da naman kaza ko da naman shanu wanda ake kira agashe kusan ba wanda bai san agashe a kasar Sudan ba ainihin nama ne na Hausawa amma kowa na yi na amfani da shi akwai kuma wani kunu da ake kira gado-gado wanda kusan kunu ne wanda yara da tsofaffi yara masu zuwa makaranta da tsofaffi kowa a Sudan na sha Hausawan Sudan banda yaren Hausa addini al'ada sa irin kaya da shoransu irin na Larabawa sun hada dangantaka da Larabawa yawanci a yau sukan yi magana ma da Larabci suke yi amma dai in ka taba su Hausan dai na nan Hausawa dewa a Sudan musamman ma ƴan baya-bayan nan ba su ma taba zuwa Najeriya ba wasu kuma ba su san ma dangin su ko ta inda suka hada dangantaka da mutane a Najeriya ba wannan kusan ya bata amma Hausa akwai ko jakin Kano bai huce haka ba Hausawan Sudan za su nuna ma cewa lallai su Hausawa ne kakannin Hausawa ne sun ji Hausa sun iya Hausa amma su ba za su taba yarda cewa kuma su ba ƴan Sudan ba ne su ƴan Najeriya ko a'a su ƴan Sudan ne amma lallai su Hausawa ne suna Hausa Hausan su sun rike Hausan su sun san dai tushen su daga Najeriya take amma su ƴan Sudan ne to su ƴan Sudan ne fa shi da nan matsalar take ainihin ƴan Sudan Larabawa da shoransu su ko da yawa daga cikin su suna ja da kasancewa Hausawan Najeriya ƴan Sudan kamar yadda na faɗa da fari Hausawa dai lallai sun kafa tarihi mai tsayi sosai a Sudan misali misali ma a ce mace ta farko da ta taba yin waka kamun su dan ta samu incin gashin kanta misali gudan 1942 a misali wannan lokacin a mawakiya Aisha Falakiya ita ta fara waka a radio kasar Sudan mace da fari a daidai wannan lokacin misali lokacin da ake yakin duniya na biyu ta kan zaga dukka kasan Afrika tana wa sojojin Sudan waka na karfafa su a duk inda suke
maganan bambanci kusan ba wani bambanci tsakanin Hausawan Najeriya da Hausawan Sudan saboda Hausawan Sudan na magana da harshen Hausa haka Hausawan Najeriya su ma da harshen Hausa suke magana in ko akwai wani bambanci sai zamu ce to bambancin da ya gojen shiga irin sutura na Larabawa wanda Hausawan Sudan kan yi za su sa jamfa su yi rawani sun kade balarabe Bahaushin Najeriya ko yana irin shiga nasa wanda wani lokaci ba dole bane ya kan yi rawani yana rawani amma ba mai kama da irin na Larabawa ba idan ba dai wani dalili na ayi rawani mai kama da Larabawan ya taso ba abinci irin abincin nan dai da ake yi a kasan Hausa shine yawancin abincin da Hausawa na can Sudan su ma ke yi so banda dai maganan a ce magana da yaren Larabci wanda Hausawan Sudan ke yi wanda da yawa Hausawa a Najeriya ko mu ce yawancin su ba sa Larabci sai dai Hausa to banda wannan kusan ba wani bambanci tsakanin Hausawan Najeriya da Hausawan Sudan sana'o'i zamantakewa duka suna kamanceceniya da juna ina da fatan wannan zai gamsar da masu tambaya
to sai kuma an tar tambaya kan musabbabin yawan faduwar darajar naira a Najeriya idan masu tambayar na tare da mu ga ansar da wakilin mu Ashir Adamawa da Taraba a Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samu daga Dr. Ahmad Tukurna Jami'ar Modibo Adamu dake Yola Adamawa Najeriya wanda yace
wato abubuwan da suke sa darajar naira ta fadi abubuwa ne wanda suke da yawa amma akwai kadan daga cikin su sune na daya dai abin da ya faru a Najeriya shine rage darajar naira wanda gwamnati ta yi wato shine devaluation na naira wato a rage darajar naira saboda a samu kamfanoni su zuba kudi a Najeriya da kuma kayan Najeriya ta kara sauki don a samu a sayar a waje sai sa gwamnati ta yi wannan sannan kuma kokarin gwamnati ta hade farashin naira na gwamnati da kuma yan kasuwa wato bureau de change ko kuma kasuwan bayan fage shi ma ya jawo matsalolin faduwar darajar naira wanda gwamnatin Tinubu ta yi sannan kuma akwai boye kudade da mutanen mu suke jan Najeriya yan kasuwa da kuma wanda suke aikin gwamnati wanda suke da hali suke sayan dola ko euro ko pound su aje maimakon aje naira saboda wannan faduwar darajar naira da take yi sannan kuma abu na hudu shine wato faduwar tattalin arzikin Najeriya saboda tattalin Najeriya ya koma baya sosai kasuwa ni sun koma baya sosai abubuwan da muke sayarwa waje shi ma ya ragu sosai shi wa wannan yakan jawo naira darajar ta tai kasa sannan kuma akwai hauhawan farashin kayayyaki a Najeriya wanda a turanci ake cewa inflation shi ma wannan yakan kawo faduwar darajar naira sannan kuma rashin zuba jari da kamfanonin waje suke a Najeriya shi ma yakan kawo faduwar darajar naira wato in har mutane kamfanoni daga waje ba su iya sun kawo kudaden su sun zuba jari kamar in investment kenan a Najeriya yakan jawo matsaloli wanda zai jawo naira ta fadi sannan kuma wato duk da gwamnati da kuma ɗan kasuwa dukanmu masu laifi ne da suka jawo darajar naira take faduwa a Najeriya wato abubuwan da muka lissafa da suke kawo faduwar naira in har ɗaya daga cikin su gwamnati ba ta iya ta magance su ba to lallai zai jawo bara a iya dawar da darajar naira ba kuma har yanzu din gwamnati ta kasa yin wannan abubuwa duka to mu dauka kaman rage darajar kudi ko kuma devaluation da gwamnati ta yi ainihin da dola tana sayarwa official market wato around naira 460 ko da 61 sannan kuma na bayan fage kuma parallel market ana sayarwa kamar 700 zuwa 800 har ma 900 ko lokacin da ya kai gwamnati ta ga wannan akwai abubuwan da yan kasuwa suke samun alfarma anan ana kiran shi arbitrage wato kaje ka sayi naira dola a kasuwan gwamnati wanda take da sauki mu dauka 460 sannan ka kuma ka koma bayan fage ka sayi da shi 800 ko 900 takriban tana yawa to wannan yana kawo matsaloli sosai shi yasa gwamnati take to abinda za ta yi za ta maida canjin naira wanda gwamnati ta kayyadar da kuma wanda kasuwanni suke sayarwa ya zama daya to yin haka din yana da wahala saboda tattalin arzikin ba shi da karfi sannan kuma akwai abinda gwamnati take kira akwai abinda ake kira economy wato leakages akwai huji ne ko ya za a ce ban sani ba wanda yana nan da yawa za a iya fitar da abu za a iya shigarwa za a iya boyewa gwamnati ba za ta iya gane ba so wayannan matsalolin suna nan naira ba za ta samu darajar ta ba sannan kuma in babu zaman lafiya a kasa mutane suna ta fada anan babu zaman lafiya yawa ce kidnapping violence masu sace mutane kenan da kuma sauran abubuwa da suke tashi a kasan yakan sa mutane da yawa ba su suka kudaden su zuwa kasa ba so wannan zai sa shi ma za a ci gaba da shan wahalan faduwar darajar naira to da kuma rashin kudi a hannun mutane yasa kamfanoni ba za su iya sayarwa ba da kuma faduwar darajar naira zai sa mutane ba su da kudin da za su sayi abubuwan da ma ko an yi su kayan sayarwa ba su da wannan kudin wato purchasing power na mutane ya zube sannan ko kamfanoni sun yi kaya ba mai saya saboda kuma a ainihin cost of production wato kudaden da gwamnati kamfanoni suke zubarwa ko kuma suke siyan kaya ko kuma suna producing kaya yakan tashi wannan zai zama babban matsala shi ma yakan sa naira din ta cigaba da faduwa sannan kuma mun dauki issue na zuba jari kamfanonika da yawa saboda rashin zaman lafiya da wasu abubuwa wanda suka kamanci haka suka sa kamfanoni sun gudu Najeriya mu dauka su issue na kidnapping sace mutane da kuma rashin zaman lafiya tsakanin kabilu a Najeriya yasa mutane da yawa kamfanoni sun tashi sun bar kasan da kuma wani lokaci suna ce hostile environment wato ko mutanen Najeriya wasu kamfanoni ba son wani kamfani ta zuba jari anan saboda kar ya zama musu challenge competitor kenan a turance to wayannan abubuwa dukkan mun tattara su zamu san su suka jawo matsalolin da muke ciki sannan kuma mun duba ma ainihin duniyan gaba ɗayan ta yanzu kasashe da yawa suna fama da wayannan matsalolin da muke famu amma kokarin da gwamnati za ta yi shine zai kawo ƙarshen wayannan matsalolin to da fatan na amsa tambayar
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Ibrahim Musa Audu na FCE Yola da Dr. Ahmad Tukur na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola Adamawa Najeriya da wakilin mu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado da injiniyan mu ni Ibrahim Salamati Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu.